Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Alhamis 16 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Murtala, ma'aikata a Girka sun yi zanga-zangar sa'o'i 24 da zimmar nuna bacin ransu akan hatsarin jirgin kasar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum sama da 55. Wata ajiyar sinadarin uranium mai nauyin tan 2.5 ta bata a Libya. Shugaban Koriya ta Kudu zai gana da takwaransa na Japan a game da wani makami mai linzami mai dogon zango da Koriya ta Arewa ta Harba.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanninmu kuma, za ku ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa jamhuriyar Niger a ci gaba da rangadin karfafa dangantaka da yake yi da wasu kasashen nahiyar Afirka.
Babban matsayi ne ga maikwantan kasanmu a ce sun samu bakoncin wannan bako a kasanmu.
A Najeriya, hukumar zaben kasar ta sha alwashin magance matsalolin da aka fuskanta a na'urar tantance masu zabe ta BVAS a zaben gwamnoni mai zuwa.
Na'urar BVAS ya yi aiki a wurare da dama, musamman lokacin tantance masu kada ƙuri'a, inda aka samu dan tangardan na'ura shi ne lokacin aikewa da sakamakon zabe na rumfar zabe a yanar gizo bayan an gama.
Amurka na gudanar da wani atisayen soji da kasashen Ghana da Cote d'Ivoire domin taimakawa kasashen na nahiyar Afirka ta fuskar magance matsalolin tsaro. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare idan da hali. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashi na farko na labaran duniya.
Masararu, assalamu alaikum, barkanku da yammacin yau. Ga labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken ya jaddada cewar yana da kyakkyawan yakini a game da gyara alakar tsakawance tsakanin Iran da Saudiya. Ya ce har idan aka cimma matsaya akan wannan yarjejeniyar, musamman ma har idan Iran ta cika alkawarin da ta yi, hakan zai sanya haske cikin lamarin. Blinken ya faɗa a wurin taron manema labarai a yayin da ya kai ziyarar jami'ar Addis Ababa yayin ziyarar aikin da ya kai Ethiopia a jiya Laraba. Blinken ya yi ƙara da cewa mahangarmu ita ce duk wani abin da zai rage tashe-tashen hankula ya kauce wa rikici, sannan ya sa Iran ta dakatar da duk wasu munanan matakai ko matakai masu rikitarwa abu ne mai kyau. Babban jami'in diplomasiyar na Amurka ya jinjina wa China da ta jagoranci wannan sulhun. Sojojin Amurka a jiya Laraba sun saki wani hoton bidiyo kan yadda sojojin Rasha suka karkaɗe wani jirgi marar matuki mallakin Amurka wanda ya fada tekun Maliya a ranar Talata. Bidiyon ya nuna sa'ilin da jirgin Rashan samfurin Sukhoi Su-27 yayin da ya doshi jirgin Amurkan marar matuki samfurin MQ-9 ta baya, sannan ya bi ta kansa. Jim kaɗan, wani jirgin samfurin Su-27 cikin yanayi irin na farkon ya nufi jirgin Amurkan a daidai lokacin da bidiyon ya katse ne jirgin yakin Rasha ya yi karo da na Amurka, a cewar sojojin Amurkan. Hoton bidiyon na ƙarshe ya nuna ɗaya daga cikin farfelan jirgin ya lankwashe. Wata ajiyar sinadarin uranium mai nauyin tan 2.5 a kasar Libya mai fama da yaƙi ta bata, a cewar sashen kula da al'amuran makaman nukiliya da na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Alhamis, lamarin da ya sanya damuwa a game da yaduwar gubarsa. Ba a iya amfani da sinadarin uranium wajen samar da makamashi a yanayinsa na asali ko kuma wajen haɗa bam, domin ana buƙatar a sarrafa shi ya zama gas daga bisani, kuma sai a sarrafa shi zuwa kimar centrifuge inda ake buƙata. Ko da yake idan za a haƙo shi ta hanyar amfani da wasu kimiyya, za a iya sarrafa shi zuwa kilogram 5.6 na sinadarin sarrafa makamai bayan wani lokaci, a cewar masana. A wata sanarwa, babban daraktan hukumar tabbatar da amfani da makamai masu linzami ta hanyar da ta dace na ƙasa da ƙasa wacce take Vienna, Rafael Mariano Grossi, ya sanar da mambobin hukumar.
To an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. a ci gaba da rangadin wasu kasashen nahiyar Afirka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa kasar jamhuriyar Niger a yau Alhamis, inda ake sa ran bayan ganawa da shugaban kasar Muhammad Bazoum. Zai kuma tattauna da takwaransa Hamisu Mas'udu kan batutuwan da suka shafi hulɗar diplomasiya tsakanin kasashen biyu. Wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Wannan shine karan farko da wani mai mukamin sakataren harkokin wajen Amurka ke ziyartar jamhuriyar Niger, duk da babbar alakar da ke tsakanin kasashen biyu. Tsohon ministan tsaro bugo da ƙari dan majalisar dokokin ƙasa Kallamu Tari na daukar wannan rangadi na Blinken a matsayin ci gaban da Niger ta samu a yan shekarun nan a fannin diplomasiya.
Babban nasara ce cikin alaka wadda ƙasar mu ke da ita a cikin duniya. Babban matsayi ne ga ma'aikatan ƙasar mu a ce sun samu bakoncin wannan bako a ƙasar mu. Wancan some da an kai tsakanin kasashen Afirka da Amurkawa babban tarbe shugaban ƙasar Amurka ya ma shugaba Bazoum. To kuma a wannan lokacin ne an ka rataba hannu bisa ga rejejeniya da dama ta kuɗi ta taimako wanda za a ba kasashen Afirka musamman ƙasar Niger.
Tallafin ɗaruruwan miliyan dala ne Amurka ke baiwa Niger a kowace shekara don ayyukan raya karkara da suka hada da noma da kiwo da dai sauransu. Yayin da ɗaya ɓangare ƙasashen biyu suka hada gwiwa don yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Waɗannan fannoni na daga cikin na gaba-gaba a jerin abubuwan da za a tattauna a kansu a yayin wannan ziyara ta wuni biyu. Wacce Honorable Kallamu Tari ke fatan ganin ta kasance wata damar ƙara ƙarfafa matakai a kan batun tsaro.
Ƙasar Amurka ce ke ba da horo ga wata rundunar soji ta musamman wadda ake ce MAFEN, First Expeditionary Nigerian. Yawancin jirage wanda aka gare mu da Amurka sun ka ba mu su kyauta. Da na ɗaukan mutane sojoji da na leƙen asiri, wannan ziyara za ta ba ƙasashen mu damar su yi bita a halin yanzu ta huskar tsaro. Kenan har yanzu muna buƙatar taimako ta huskar kayan aiki, taimako ta huskar horo na sojojinmu.
Niger na daga cikin kasashen Afirka da ke shigar da kaya kasar Amurka ba tare da biyan haraji ba a ƙarƙashin tsarin da ake kira laluwa AGOA. To amma sakataren kungiyar 'yan kasuwar import export Shehu Cambiano na kira a sake duba hanyoyin sassauta lamura don ganin harkoki sun ƙara bunƙasa a tsakanin Amurka da kasashe masu tasowa. Anthony Blinken, wanda ya da zango a kasar Ethiopia a ziyarar wuni biyu, zai ci gaba da rangadin sa ne a nan Niger har zuwa gobe Juma'a 17 ga watan Maris. A yammacin yau za su kira taron manema labarai da takwaransa Hasu Mas'udu bayan wata ganawa da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sa'annan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Aisha da cigaban labaran duniya.
An dakatar da sauka da tashin jiragen sama a Girka, sannan jiragen ruwa ma suna ɗaure a bakin teku a yau Alhamis, yayin da ma'aikatan Girka suka ƙauracewa ayyukansu domin yin bore a kan hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a tarihin ƙasar da ya yi sanadiyar mutuwar mutum 57 a ranar 28 ga watan Fabrairun bana. Ƙauracewar da ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu mafi girma a ƙasar suka jagoranta shine zanga-zanga na baya-bayan nan da ƙasar take fuskanta bayan haɗarin jirgin jigilar fasinjoji da ya auku da ke ɗauke da mutane 350, mafi akasarinsu ɗaliban jami'a a yankin Girka ta tsakiya a yankin Tempe. An rufe ofishoshin gwamnati da makarantun gwamnati a sa'o'i 24 da aka ƙayyade yin yajin aikin a yau Alhamis. Sannan an janyo tsaiko a harkar sufuri, kasancewar masu tuka motocin haya da ma'aikatan tashar jirgin ƙasa su ma sun shiga cikin ayarin masu zanga-zangar. Ma'aikatan jirgin ƙasan sun yi ta yin zanga-zanga tun bayan aukuwar haɗarin. Daga ƙarshe, shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya sauka a Japan domin halartar wani taro da takwaransa na Japan sa'o'i bayan da Koriya ta Kudu ta harba wani makami mai linzami mai dogon zango wanda ya bayyana matsalar tsaron da ta shafi kasashen biyu. Yun ya isa Tokyo a yau Alhamis, inda zai gana tare da Firayim Ministan Japan Fumio Kishida. Ziyarar Yun zuwa Japan ita ce ta farko da wani shugaban Koriya zai kai kasar cikin shekaru 12. ana fata cewar ziyarar za ta inganta dangantakar da ta yi tsami a sakamakon daddaden tarihin rikici da ya danganci mamayar da Japan ta yi a tsibirin Korea tsakanin shekara ta 1910 zuwa 1945.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta bayyana kwarin gwiwar shawo kan dukkan matsaloli da ta fuskanta a na'urar tantance masu kada ƙuri'a ta BVAS a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ranar Asabar din nan mai zuwa. Hukumar da ta sha kakkausan suka daga manyan jam'iyyun hamayya na PDP da Labour kan rashin tura sakamakon zaɓe da aka tattara daga na'urar ta BVAS a lokacin zaben shugaban ƙasa na ranar 25 ga watan jiya. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu Al-Hikaya.
Hukumar zaben wacce ta dige zaben jihohin daga makon jiya zuwa wannan mako ta yi aikin saita muhimman bayanai don zaben kamar takin zaben da kuma kwanan wata. INEC ta ce kowace rumfa na mallakar na'urar kuma za a kawo ƙarshen duk ƙalubalen da aka fuskanta wajen sarrafa na'urar don samun mafi sahihancin sakamako. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar na buƙatar duk masu zaɓe su fito su kaɗa ƙuri'arsu da tabbacin samun sakamako daga na'urar da ake wa kirari tana taimakawa wajen yaƙi da maguɗi.
Kuma in mun duba zaben da ya gabata, na'urar BVAS ya yi aiki a wurare da dama musamman lokacin tantance masu kaɗa ƙuri'a, inda aka samu ɗan tangarɗar na'ura shine lokacin aikewa da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe a yanar gizo bayan an gama zaɓe a rumfunar.
In haka ne me ya dace bisa doka masu zaɓe su yi? Matukar INEC bata cika alƙawarin ba. Barista Musa Adamu lauya ne mai zaman kansa a Abuja.
Ground ne wanda za a cigar da petition. In baka cikin BVAS ba za ka yi zaɓe ba. In za a iya tabbatar da shi a kotu, kuma mutanen da suka yi wannan ƙorafin su nawa ne? Total vote ɗin in aka cire nasu zai rinjayi abinda mai nasara ya samu, kuma zai rinjaya ba, to sai zama ɓata lokaci ne kawai, sai su bari kawai.
Alhaji Umar Gital na daga 'yan siyasar da zaɓe baya wuce su tun 1999 ya ce ba mamaki sabuwar na'urar ta samu tutsu kafin a gwanince da aiki da ita.
Abu in ya zo sabo to dole sai an bi shi a hankali. Abinda mutane ma suke korafi waɗanda ba su ji daɗin abin ba suna korafi ne akan yaya ba a sa shi wannan sakamakon zaben a cikin na'urar zamani da aka yi alkawari ba. To abu in aka ce aka yi alkawari to dole a cika, amma in aka samu matsaloli da zai iya hana wancan tun da akwai hanyar da za a iya yi a yi zaɓen nagari, to dole ne a yi a bi wannan hanya domin a samu a yi zaɓe nagari.
Dan takarar adawa a NNPP a Bauchi Halliru Dauda Jika ya yi fatan na'urar za ta yi aiki kamar yadda aka yi alwashi.
Muna sa rai in Allah ya yarda za a yi abin da aka dace wannan karin, tunda shi ba zaɓe yake yi ba, shi kawai yana tantancewa ne. Tantancewa kuma sai an tantance mutum kafin a bashi zaɓe. Sannan doka na wannan hukumar zaɓe da aka yi ta ce idan aka tantance bayan an kada ƙuri'a, idan namban ƙuri'a da aka kada ya fi namban tantancewa, wannan zaɓen an soke shi.
A yanzu haka PDP da Labour na shirya shaidu don gurfanar da hukumar zaɓe gaban kotu kan zargin keta haddin aiki da BVAS. Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kuma sai a kasar Ghana, inda a yayin da tashe-tashen hankulan masu tsatsauran ra'ayi a yankin Sahel na yammacin Afirka ke daɗa bazuwa kudu a jihohin da ke gabar teku, dakarun sojin Amurka sun gudanar da atisayen horar da sojojin Afirka na shekara-shekara da nufin taimakawa wajen shawo kan barazanar 'yan ta'adda. Daga Ghana ga rahoton Idris Abdullah Bako.
Atisayen na makonni biyu da kasashen Ghana da Cote d'Ivoire suka amshi bakunci daga ranar 1 zuwa 15 ga watan Maris ya horar da sojoji kimanin 1,300 daga kasashe 29 kan dabarun yaƙi da tada ƙayar baya a wani bangare na atisayen da Amurka ke jagoranta da aka fi sani da Flintlock. Atisayen horarwar dai ya zo ne a muhimmin lokaci a yammacin Afirka, inda ƙungiyoyi da ke da alaƙa da ƙungiyar IS da Al-Qaeda ke ci gaba da kai hare-hare akan fararen hula da sojoji, musamman kasashen Mali da Burkina Faso, waɗanda suka kawo ƙarshen haɗin gwiwar soji da suke yi da Faransa. Suna masu ƙorafin cewar cikin shekaru da dama sojin Faransa ba su yi wani abu ba wajen daƙile ci gaban tashe-tashen hankula daga masu tsatsauran ra'ayin addini a ƙasashensu. A jawabinta na musamman, Jakadar Amurka a Ghana, Virginia Palmer, ta yaba wa shugaba Akufo-Addo da ya fadada shirin Accra Initiative, wani dandalin soji da ya hada Burkina Faso da wasu kasashen da ke kusa da gabar teku.
We applaud President Akufo-Addo's efforts to expand the Accra Initiative's work.
Mun yaba yunkurin shugaba Akufo-Addo na fadada shirin Accra Initiative, shirin da zai magance matsalolin Afirka daga ƴan Afirka, waɗanda ke da matukar muhimmanci. Hanyar da aka dauko ita ce mafi dacewa ga bukatun kasashen da suke gabar tekun Afirka da Sahel. Tace Amurka za ta ci gaba da tallafawa don magance barazanar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi. Lieutenant Colonel Umar Sanda mai ritaya yace lalle kasar Amurka ce mafi dacewa ta bayo sojojin Afirka a Tsayin domin kwarewarta da kuma kasancewarta kasa da ke kera yawancin kayan yakin da ake amfani da su a yankin.
Kasar wanda ya sayi Amurka shi ya fi sani yadda za ka yi amfani da shi farkon abinci na. Kuma idan mun koma ilimin askariya Amurka sun nisa kwarai sun taka rawa da abin da ya faru daga Afghanistan, Iraq da saura. Za su iya su taimaka muna da kayan yaki da kuma wayanda za su impact wannan military knowledge su ba mutane.
Kasar Amurka ta fara jagorantar Atisayen Flintlock tun shekarar 2005, kuma gwamnatin Amurka ta zuba kuɗi dala miliyan 5 a Flintlock 2023. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Idris Abdullahi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kare aukuwar hakan, wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Yawwa, barka dai.
To likita, kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan?
Abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwar su su ne kamar abu da ake kira cataract, shi ne na farko. Don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract, a hausance yanar ido. Ita wannan yana abu ne wanda idan har mara lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yana ce, duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo. So shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin ƙarin kankanin lokaci idan mutum zai dawo kuma gani zai dawo. Na biyu, akwai abu da ake kira trachoma. Shi wannan kwayan cuta ke sa wannan laruran har ta kai ga rashin gani. Trachoma a Hausance wasu sukan ce da ita amosanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska yafi aukuwa, ita ce trachoma. Kamar a Najeriya, bangaren da yafi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan da suke kusa da hamada, kamar jihohin Borno, Yobe, Jigawa, Bauchi, bangaren arewacin Bauchi da kuma Katsina, Sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai aka fi samun wannan ciwo na trachoma. Abu na uku, gaba-gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shi ne vitamin A deficiency, wanda larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin A da baya samuwa saboda wannan karancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta. To amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai ka ga an tsare wannan daga afkuwa. Abu na hudu, wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yannan yanki namu na duniya, shine abu da ake kira oncopsychiasis. Oncopsychiasis ciwo ne da ake kira river blindness, shi ma wani kuda shi ke yada wannan ciwo ya sa makanta. Amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin, za a iya ba mutum magani da zai warke. Shi ma vitamin A deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin A supplements, shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta. Trachoma ita ma tsafta, yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido, in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban kwayan ido, shine yake jawo makanta. Akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba, ko kuma a rinka cire wannan gashin ido din akai-akai, zai hana makanta. Sa'annan in aka ba mutane ruwa, isasshen ruwan sha mai tsafta, kinga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi, don akwai dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo. Abu na gaba shine tsaftace yanda yanayin mutane suke zama. Mafi yawan waɗannan cututtuka, kamar yadda na ce, cututtuka ne da suke samun mazauna karkara wanda babu isasshen ruwa da kuma kazanta. Yawa kinga idan aka yi waɗannan abubuwa duka, za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo. So kinga ashe wanke ido akai-akai, da yaro ya tashi da safe a wanke masa, wanke fuskar shi, kwayoyin cutar da suke wurin kinga an raba shi da shi. Shanu da dabbobi da suke kusa a riga, suke kusa da mutane, akwai kwayoyin cuta da suke kwari waɗannan kudaje da suke ɗiban kwayoyin cuta su kai ga idan yara, kinga duk an riga an tsare su. Sa'annan amfani da kwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira. So idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri, wannan kwatsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani, suke ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya take. Abu na gaba, ciwon suga wanda ba a controlling din shi, diabetes kenan. Duk wanda ke da diabetes, in yana samun kulawa, yana zuwa asibiti akan kari, yana shan maganinsa, ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta ba. Kinga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba-gaba wanda za a iya maganinsu. Akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta, amma waɗannan dai su ne na gaba-gaba. Dukkansu kuma daga shiyana da trachoma da vitamin A deficiency da oncocyte cases wanda river blindness da dai magana da kuma diabetic retinopathy, yawa suna duk za a iya maganinsu. Shine dalilin da yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti akan kari, in Allah ya sa yarda aka bashi maganin da ya dace, ya samu kuma kulawar da ta cancanta, in Allah ya sa yarda bashi ba makanta.
Likita, waɗannan cututtukan da kai bayani kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu, shin akwai wani wato alama da suke nuna wa ne? Don wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwanza amma bai damu ba, so akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti?
Abu na farko, mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa. Ta yaya zaka gane ganinka baya da inganta ba ko yana raguwa? Shine ka dauki hannunka guda daya, ka rufe idan da kake tsammanin cewa yake da matsala, ka bude ɗayan. Sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum, sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a bude. So ta nan ne zaka iya ganewa ganinka yana raguwa ko baya raguwa. Abu na biyu, idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido ya yi ja, duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi. Idon shi yana hawaye, a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikayi, duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa. Abin da yafi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba, a gano, a bambance mishi, a tantance mishi wanne ne dalilin da yasa waɗannan abubuwan suke faruwa. Wani abun ba mai tsanani bane, wani abun kuma alama ce ta sai a sake ƙara bincike.
Yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abun, musamman ma a Najeriya?
Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya ba ce, duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya, akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan, tun daga kananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya. Abu na gaba, in ma an samu ma'aikatan, an kuma samu asibitocin, shin kayan aiki da za a yi amfani da su a yi wa marasa lafiya aiki shi ma matsala ce. Bayan wannan, in ma an samu kayan aiki, to abubuwa ne wanda kuma akwai buƙatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani ya je asibiti. Mafi yawan mutanenmu na karkara ba su ma da isassun ilimin ya cancanci su je asibiti. Za su ga cewa ɓata lokaci ne, akwai magunguna magungunan gargajiya da za su iya ko akwai matakai kuma da hadi again da talauci bayan rashin ilimi isasshe akwai kuma talauci rashin abun hannu isasshe ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba sa'annan ma'aikatan in ma akwai su akwai buƙatar mutum ya samu training kwarancewa akan abin da kake wanda ka sani yau a sake maimaita maka ana maka refresher course
don
ana maka yau ana maka hora ana kana samun horo akai-akai from time to time don abin da ka sani jiya mai yiwa akwai wani sabon abu in ana wannan yana suna taimaka so waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu ba za a samu yanda ake so saboda waɗannan dalilai
yawanci za ka ga wasu wanda za ka ga ko samari sun taso babu ido sun makance za su ce maka ba kwandon roba haka aka haife su ba to ya za a shawo kan wannan ita matsalar
to kin ga ai measles kike magana ba kwandon roba shine measles a measles ita kanta ba ta jawo komai sai ita take sa a samu vitamin A deficiency wannan bakon dauran saboda kwayoyin cutar measles takan sa garkuwar jiki ta laushi kwayoyin cuta su shigo ido mutum ya samu matsala ko kuma wasu daga cikin ayyukan da iyayen mu suke yi idan mutum yana da bakon dauro a dauko maganin gargajiya a sa a ido shi ma yana jawowa matsala to amma dai abin da measles an san akwai dangantaka tsakanin bakon dauro da vitamin A deficiency da kuma makanta kin ga ita ma mizu za a iya tarewa dalili karban menene vaccine kin gani wayannan rigakafi good rigakafin da ake yi na yara in Allah ya sa da mutum ya je mace ta haihuwa asibiti ana mata rigakafi kuma tana da isasshen lafiya ba za ta samu yaro ba zai kamu da measles ba kuma kin ga ido ya tsira kenan
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailan Abubakar Isa sai kuma ni Hawwa Umar na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
to a gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Malam Usaini Dangwace Karasuwa daga jihar Yobe. Yace gaskiya shirye-shiryen tayar da hankali da wasu 'yan siyasa ko 'yan takara da magoya bayan su a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jiha. Wannan san ba daidai bane kuma ya kamata ku sani cewa fitina a kwance take kuma Allah ya tsinewa mai tayar da ita. Don haka ya kamata mahukuntan kasarmu Najeriya da hukumar zaben Najeriya da ku dauki mataki ne tsanani akan duk wanda aka samu da laifin tayar da zaune tsaye a yayin gudanar da zaɓuɓɓuka. Sakon Mahmud Salihu ƙauren na Moda jihar Zamfara yace yanzu dai muna iya cewa gwamnonin da suka shigar da ƙarar gwamnatin tarayya akan batun canjin kuɗaɗe sun yi nasara. Saura da me zamu zira musu ido mu gani ko zargin da ake wa gwamnonin na cewa sun boye maƙudan tsofaffin kuɗaɗe don su raba a lokacin zaben gwamnonin da za a yi a ƙarshen mako. Gaskiya ne ko akasin haka? Sakon haɗin gwiwa daga Sunusuma da Tidamagaram da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Ne Aski Badaraka tare da Malamin Kurra garin Sarki Gnoma. Suka ce a yayin da ya rage 'yan sa'o'i kalilan miliyoyin 'yan Najeriya su dawo rumfunan zaɓe da zimmar zaɓen sabbin gwamnoni da 'yan majalisun jihohi. Muna kira ga matasan ƙasarmu da cewa ku kaucewa duk abin da zai sanya a samu tashin hankali a gabanni da lokaci da ma bayan zaɓe. Da fatan za mu ba da haɗin kai domin a samu tsaftataccen zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hajiya Nasare matar Abubakar Umar Dutsen Mari da Bilkisu matar Garba na Hali Kamba Kebbi. Suka ce ya kamata iyaye mata mu ƙara ƙoƙari sosai wajen yi wa yaranmu faɗa akan shiga rikicin siyasa ko bangar siyasa domin zura ido da wasu iyayen ke yi akan yaransu da ke shiga bangar siyasa na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara janyo wannan matsala tana yawaita.
To Madalla, masu saurare, saboda karancin lokaci kuma da haka muka kawo karshen wannan shirin namu, sai kuma a dakace shirin mu ne da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, wadda kuma Niger wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham, da kuma injiniyan mu Murtala Faruk. Sanyin nake muku, fata alheri.